بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك هدواء ونن يمتي ترانة تلاتة در العربة يومنا شاء ترى قوتا شوال هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبوتايا da 447 wanda ya daidai da 7 ga watan 4 shekara ta 2026 mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na tunawa da babanmu Alhaji Shehu Giwa rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da wannan littafi dauran wannan littafi mai albarka khutbun nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatul wada wato hudubobin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a hajjin sa na ban kwana wanda wannan shine ita ce rana ta biyu kuma darasi na biyu. Muna cikin wasiya ta biyu kamar yadda muka fara a jiya wanda Malam Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala ya jeranta mana ya ce tahrimud dima wal amwal wal a'rad. Wasiyar da ta yi magana kan haramcin zubar da jini da cin dukiya da keta alfarma na mutuncin al'umma musamman musulmi. Malam ya kawo mana hadisai mun karanta guda 3 daga ciki sai lokaci ya halinsa. Za mu tashi a na kusa da ƙarshe shine hadisi na 4 da ya kawo wanda ke nuna haramcin waɗannan abubuwa da ya yi musu take a farkon gaba. Malam ya ce ibnu Umar radiyallahu anhuma an karɓo daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma idan sahabi da mahaifinsa dukkaninsu sahabbai ne akan ce radiyallahu anhuma, Allah ya ƙara yadda a gare su su biyu da ma'ana shi da mahaifinsa. Idan mahaifinsa ba musulmi ba ne shi ne akan ce radiyallahu anhu. To shi wannan Abdullahi shi ne Abdullahi dan Umar, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Kala Abdullahi ya ce Allah ya ƙara yadda a gare su. قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فدا وصحبي ارانا دا يتسيا دا سو اجر اجن سنفر كو كما نكرشي واتو علوكة نسك إسجر منى يتي دا سو اتدرون اي يوم هذا كن سنيا وشرانا تيمكي تكي كما عند مكا فدايا كم بيس بعدم بسفني با sai dan ya ƙara amfani da uslubi na janyo hankalinsu su fahimci muhimmancin saƙon da zai isar da kyau. Ƙalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su ne mafiya sani, bi ma'ana ko da mun sani la'alla tunda ka yi tambaya akwai abin da kake so ka sanar da mu wanda ba mu da shi a iliminmu. Fa ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da su fa inna hadha yawmun haram, lallai yau rana ce mai alfarma wanda take mai daraja a wurin Allah. A taduna ayyu baladin hada, kun san ayyu baladin hada a wani gari ne kuke? Kalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah da manzansa su ne mafiya sani. Kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su baladun haramun, gari ne mai alfarma wanda aka haramta saban Allah da zubar da jina ne da dukkan nau'in zunubai a cikinsa, shi ne garin Makka. Wa hadhal baladil amin. A tadruna ayi shahrin hadha, yace to kun san wani wata kuke ciki? Qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su ne mafiya sani. Qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shahrun haramun, wata ne mai alfarma wanda ba a fara yin yaƙi a cikinsa, sai dai ya halatta in an ku aka kama farmaki ku kare kanku, amma ku fara yin yaƙi a cikinsa to haramun ne. Wannan kuma tun a jahiliya haka abin yake har zuwa bayan musulunci. قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يشهد سو تند كنتنا درجة وانا رانا دا الفرمانسا دا وانا نقري دا درجة دا دا وانا وطا دا الفرمان دا يكون سا هر كنتبتا دا وانا نجرما حرمشي yace to ga wani abun da shi ma na haramci da nake so ku kiyaye kamar yadda kuke kiyaye na waɗannan masu alfarman da na tambaye ku shine fa inna allaha harrama alaykum dima'akum kamar yadda Allah ya haramta ku yi sabo a garin makka ku yi sabo a wata mai alfarma ku yi sabo a wannan rana mai daraja to kamar haka Allah ya haramta ku zubar da jinanan junanku ba tare da haƙƙi ko dalili na shari'a ba wa amwalakum haka nan haka Allah ya haramta ku ci dukiyoyin junanku akan zalunci wa a'radakum haka Allah ya haramta ku zubar da mutuncin junanku ka hurmati yaumikum hada kamar yadda kuka san wannan rana ita ma tana da alfarma saban Allah a cikin ta laifi ne fi shahrikum hada kamar yadda kuka san laifi a watan Dhulhijja laifi ne fi shahrikum hada sai ce kuma mene fi baladikum hada ko shine na karshe sannan kuma da garinku wanda yake na makka yadda kuka san laifi ne ku saba ma Allah a shi laifi mai tsanani to asali laifi ne ku aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da na zayyana muku wato akwai wani abu na tajriba wanda na gani a garin makka kuma mutane da dama suka tabbatar da shi za ku ga suna kiwon kulya mage da yawa a garin kuma za ka ga wasu ɓulɓul da lafiyarsu da can gani wasu kuma sai kaga sun lalace sun bushe kuma abinci iri ɗaya ake ba su amma sai su lalace wani mutumin Kano ne can aka haife shi yana da gida a Makka yake cewa da ni abinda suka lura shine duk magin da ta yi farautan tantabarun nan na harami da ake ba su abinci in dai ta ci to ta lalace kenan har mutuwarta yace tabbas sun la'akari da wannan ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum uku ba ni dai sun faɗa min wannan magana cewa hatta dabbobi in suka yi farauta suka zubar da jini na wani dabban a nan to sai kaga su ma sai sun lalace sai ta shafe su su da babu takallufi ma a kansu kenan to me kake tsammani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita haramcin da wancan wurare masu alfarma tunda su wurare ne da lokuta to mu'amala ma sai sa irin wannan shine mutunci da dukiya da jina ne su kuma waɗannan yadda wancan wurare ke da alfarma su ma an sa alfarma a cikinsu kenan kaga yana nuna maka duk wanda zai zubar da jinin musulmi akan zalunci ko dukiyarsa akan zalunci ko mutuncinsa akan zalunci to ba lallai ne zai kyakkyawan karshe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba ko da ya ga kyau yanzu to ba lallai ne gaba kuma za ta yi kyau ba Allah ka tsare mana mutuncinmu sai na biyar wanda shine hadisi na karshe wancan Imam al-Bukhari ya ruwaito malam yace an jarir an karbo daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Jarir bin Abdullah al-Bajali kenan ko Allah ya kare da a gare shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce da shi a fi hajjati al-wada' a hajjin sanaban kwana yace ma Jarir istawsikin nasa sanya mutane su yi shiru sa mutane su saurara ina da bayani da zan musu bayan mutane sun natsu bi ma'ana ya ce da su jama'a ku saurara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da magana zuwa gare ku fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da mutane la tarji'u ba'di kuffaran abinda nake so ku sani tunda dama a baya na gaya muku ku zo ku koyi aikin hajjin ku a wurina domin ba lallai za mu sake haduwa ba to ga wasiyata la tarji'u ba'di kuffaran kada ku kuskura ku zamto masu butulci masu kafirce wa ni'imomin Allah a bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'din awayi gari sashinku yana dukan wayan sashi da nufin zubar da jininsa ko halaka rayuwarsa baki daya malaki rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisin wannan hadisin mun karanta wanda yake shi batun ma'ana aje in ba ku manta ba to sai wasiya ta uku ita ce wasiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana mu mala dangane da mata shine alwasiyatu bin nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wasulci game da abin da ya shafi mata akan kada a keta alfarman su kuma a tausaya musu a taimake su ba tare da su ma an walakanta su kaman yanda mutanen jahiliya suke yi ba. Mutanen jahiliya sun kasance idan mutum ya mutu ya bar mata, to su ma a kayan gado ake sa su a rabarsu. Sai da musulunci ya zo, shi ne sai ya hana wannan, ya ce ba ma batun a raba su a gado ba, su ma suna da gado ɗin da za a ba su. Ban in ka karkasa karkasuwan gado da rarrabuwansa, sai ka ga mata suna zagaya su kwashe kaso mai yawa a cikin gado da ake bari. Amma abin ban mamaki sai ka ji masu maganan Humar da Janda Equality suna hayaniya, wai an tauye haƙƙin mata. Ga annabin Allah kuma ya keɓe musu nasu, mu fa ba keɓe na maza ba, matan ma ya keɓe. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan saboda na farko rauni da mata suke da shi, suna buƙatan ya zamto an taimaki rayuwarsu. Sannan kuma na biyu, ya keɓance su da wasiya saboda muhimmancin da mata suke da shi. Idan aka rasa tattalin mace, to za a samu matsaloli masu tarin yawa. A tarihin musulunci, mata sun ba wa musulunci gudunmuwa mai yawa, wanda ya taimaka mazaje da yawa suka rabauta. Kamar misali, kun ɗauki tun daga kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, nana Maryamu yanda Allah ya tsaro, ummuna Hawwa yanda Allah ya tsaro. To in muka zo al'ummanin, tace nana Khadija radiyallahu anha, ummuna Khadija, za ka ga yanda Allah ya kaddara tattalinta da aka yi da gudunmuwar da ta bai wa addinin nan, da dukiya da shawarwari da tunani da ƙarfafa, kusa yana cikin abin da ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya natsu har ya isar da saƙonsa yanda Allah yake so. Tunda lokacin da mala'ika Jibril ya matse shi a gharu Hira, da ya zo ya rinka cewa da ita zammiluni, kililife ni kililife, ina tsammanin zan halaka, bi ma'ana mutuwa za ta iya riskata. Sai ce da ita, sai ta ce da shi, Allah ba zai tozarta ka ba, kana sadar da zumunci, kana ɗaukar nauyin masu rauni, kana kaza kana kaza, Allah ba zai tozarta ka ba. Sai wannan ke nuna cewa ashe idan aka yi tattalin mace, za ta iya ba addini gudunmuwa mai yawa. Kamar yadda Ummu Salama a Hajjatul Wada ɗin, dai wannan Hajjatul Wada ɗin da ake ma lokacin fatku Makka ne ko? Ba Hajjatul Wada ba, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aikin hajji, kafirai suka ce ba za a yi ba, a koma sai shekara mai zuwa. A sunan Hudaybiya, hankalin sahabbai ya tashi matuƙar gaske, har Sayyidina Umar radiyallahu anhu yake ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alasna ala al-haq wa hum ala al-batil, ashe mutanen nan wai ba muke kan gaskiya su suna kan ƙarya ba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka abin yake. Yace alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar, wai in muka ba hammata iska muka dake ni indake su da su da karfin cin tuwo, muka shiga Makka, in sun kashe mu, wanda suka mutu mu ba aljanna za su ba shahada, su kuma mun kashe su su tafi wuta? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka ne. Sai ce to dan me za mu hakuri akan kaskanciya? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanan Umar sun masa daidai, ta ma kar ku manta wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha, ba ai masa wahayi akan haka ba, ba zai wai jagoranci mutane akan hakan ba. Sayyidina Umar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru, ya take ta furin Sayyidina Abubakar, ya ce ya Abubakar, mutanen nan ba kan ƙarya suke, muna kan gaskiya ba? Ya ce in an ka, ya maimaita zuwa can bayanai. Sayyidina Abubakar ya miƙe, ce wannan gaskiya ne, mu je a samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa bayani. Ya ce na mai bayani. Sai ce me ya ce? Ya ce shiru ya yi, shi ma sai ya shiru ya samu wuri ya zauna. Ta je da ake sunna ta gaskiya. To me nake so mu gane a ƙarshe? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kai ga ya shiga gida, yana cewa yana tsammanin fa mutane ya ce su yi aski su yanka hadayensu, ba su yi ba, suna jira su ga kila su yake tausaya ma, in sun ɗan ja zai ce ah, to tunda za ku iya mu je. Ummu Salama kusa ita ta kawo shawaran da ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutanen nan kaga sun bar garinsu, suna ƙaunan garinsu, sun dawo da izza, suna fatan kaza, wani ya ce musu ba aka ba, abin yana da zafi. Ta ce amma fa ka tabbatar suna da gaskiyar imani da kai, in kana so ka gane haka, ka je kai ka yi askin ka, yanka dabbanka ka gani, in ba su yi ba to shi ne za ka ga ce sun saba ma. Yana zuwa ko sai duk duniya kowa ya bi, ba wanda bai yi ɗin ba. Kaga kenan mace ta zama majalisar ɗinkin duniya, har da lahiran ma a ciki. To shi yasa a nan ake so ya zamto an yi tattalin mata, saboda ne gudunmuwarsu yana da kyau a cikin addini. Sannan ta ɗayan hannun idan aka yi kuskure aka rasa su ta fuskan tattali da tarbiya, to barnansu kuma za su yi barnan da namiji dubu ba za su iya gyara shi. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wasulci game da su, saboda ya zamto an kula da su ta hanyar da ya dace, kuma an yi kokarin kauce fitintunun da za a iya samuwa ta sanadiyyarsu. Allah ya dace da mu. Malai ce rawa Jabir radiyallahu anhuma, Jabir dan Abdullahi ya ruwaito, Allah ya kare da a gare shi, fi hadithihi tawil, a cikin hadithinsa wanda yake mai tsayi, allazi wasafa fihi, wanda a cikin hadithin ya yi bayani ya siffanta a cikinsa hajjatan nabi sallallahu alaihi wasallam, yanda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ai hajjinsa na ban kwana. A ciki yake faɗin annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala, lallai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ittaqullaha fil nisa'i, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah akan mata, kada ku zalunce su, kada ku wuce iyaka a cikin al'amuransu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillahi, domin kun karɓe su ne da amanar Allah, an ba ku aurensu ne da kyautata zato daga gare ku, cewa za ku kiyaye amana ba za ku cutar da su ba. واستحللتم فروجهن بكلمة الله, كما أن حللت مكم عاملا أوريني دسود كلمر الله, معنى كلمر الله نتكي خطبا دا أكي إياه نور أوري لن أياك الشيء الحمد لله كواتي إن الحمد لله إذا ذا أقباتا كاك كلمر الله أكا قباتا ورن يزمن الشيء واندى قنن دم عاملة جذاك إذا إتبا ذا أزرجيك أكان سبا واندى واندى أنا متنشي نعقليك واندى دا بأي حكم با aka ganka tare da ita, kuma zai zama batanci ne da zargi mai muni akan mutum da zubar da mutunci. Walakum alaihinna, sannan kuma wannan haƙƙin ku ne, ku da aikuwancin haƙƙi ne da aka ce ku sauke nasu. Walakum alaihinna, to dan ai balancing kuma kuna da haƙƙi akan su. Allah yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, akan kada su takar da wani ga shimfidan ku wanda yake takrahunahu, kuna kyamatar shi. Kada su umarci wani ya shigo muku gida ba tare da izininku ba. Ita kila tana ai ta yadda da shi ba matsala, in dai da matsala a wurin mijinki, to matsala wannan rashin yardan nashi tace matsala. Ina fata mun fahimci wannan. In dai ya ce baya so, to Allah ya ce karki yadda wani ya shiga sai da izininsa, ko da ko dan uwanki ne. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam siffanta mata da annati fatinil aql, suna da tawayan hankali. Daga ciki shine namiji zai iya hango abin da ke ba za ki hanga ba, wani abin da zai iya bata mishi ya zo ya bata mu'amalar kike da shi, irin kuma mu'amalar da ba a so ya baci, ko zargi ya shiga, ko batanci ya shiga, ko bacin rai ya shiga. Saboda haka idan an ce ya ce bai so, to baya so. Na Fatima radiyallahu anha sai ta dima Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya, dan ga Sayyidina Ali tambaya cewa wani dan uwanta ne zai zo, an yadda ya zo? Ya ce e, ya yadda. To wannan haƙƙi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wanda shi ma yake wajibi akan mata su kiyaye, wanda galibi a yau kuma duk ana keta waɗannan haƙƙoƙan wanda ya kamata a ce an dawo da su. Fa in fa'alna zalika, idan har mata suka bijire suka shigo muku da wasu gidajenku ko shimfiɗinku wanda ba ku so ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fadribuhunna, in kun musu wa'azi kun ɗau mataki ba su canza ba, to ba laifin ta kai matakin duka. Amma duka ghaira mubarrihin, wanda baya kumbura jiki, ba duka wanda zai kumbura jiki ya kuma aibanta mace ya munana ta ba, amma duka wanda za ta yi cewa kai lallai ashe maza fa ƙarfi gare su, ma'ana ta sha da ƙyar, wanda gobe da ya ce za ta ce to kun ga ni fa kun san fa ba ruwana. So irin wannan kaga an san bambanci, ma ba wanda za ka yi wai an ce a kama gefen riga a wannan kullum ma sai telefon ko ni ne kullum sai maka ɗari, inda da kin ba sai gane ai ya zama abin da ba, kuma ya zama wasa kenan. To walahunna alaikum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to na dawo gare ku, ku kuma maza suna da haƙƙi akan ku su mata, rizquhunna, ku azurta su, bi ma'ana ku ciyar da su, ku ba su matsugunin da za su zauna, wa kiswatuhunna, sannan ku tufatar da su, bil ma'rufi, da abin da shari'a ta sani, bi ma'anan bil ma'ruf, da abin da yake daidai karfin ku, bai fi karfin wadatan ku ba. Sannan kuma bil ma'ruf yana daukan abin da ba saban Allah a ciki, ko sun nemi abin da yake saban Allah ne ba a yi musu imatakar saba mu Allah ne rawahu muslimun imamu muslim ya ruwaito Allah ya ba mu ikon aiki da shi sai na hudu mala yace wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu tace ibtalu umuri jahiliya bata duk wani al'amari wanda yake na jahiliya ruku da al'amarin jahiliya bayan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana kaman wanda yake mai lafiya ne ya koma yana tafiya da yana jan jiki a ƙasa alhalin an masa kafafuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da abubuwan da ba a buƙatan na wani kuma doriya akan nashi to karban abin da yake kafin shari'an shi kaman ana nuna nashin bai cika bane sai an nemo na wasu shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai lalata duk wani abu wanda ba shari'ar Allah bace ya tabbatar da wanda yake na Allah shi ma wannan hadisin mala yace rawa jabir dan abdullahi shi ya ruwaito hadisin radiyallahu anhuma fi hadithihi tawil a cikin dai wancan hadisin nasa mai tsayi alladhi wasafa fihi hajjatan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin sa ya siffanta mana hajjin bankwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cike yake cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ala kulli shay'in min amri jahiliyyati tahda qadamayya mawdu'un ala ku saurara kowa ya bani hankalin sa wuri daya shine ala ku natsu kullu shay'in duk wani abu min amri jahiliyya wanda kuka san kuna yi da al'amuran jahiliyya wanda yanzu musulunci ya zo ya kawar da shi tahta qadamayya na sanya shi karkashin kafana kuma ku sani mawdu'un ma'ana abun daukewa ne ma'ana na take shi na murje shi ba sauran shi duk wani abu da ake na jahiliya daga yau na take shi ba sauran sa na dauke shi ba za a zartar da shi ba wadima'ul jahiliya haka nan duk wasu wanda a jahiliya suka yi fada suka yi yaki suke shirin daukan fansa akan jinin da aka zubar musu kafin su dau fansan sai musulunci ya zo mawdu'atun to waɗannan jinanan na ɗauke su ba sai an ɗauki fansa a kansu ba kun fahimci abin da yake nufi ai a zamanin jahiliya sukan yi shekaru suna yaƙi saboda ƴan ƙwan kurciya kawai za ta zo kurciya ce ba a ta yaƙi in aka yi aka saura za a ce watan gaba za a ci gaba ko wata mai zuwa to shi ne yake nufin duk wani jini wanda wani ya kashe ma wani rai ko wani ya kashe ma wani jini ana shirin za a daukansa amma wannan zubar da jinin ya faru ne kafin zuwan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fahiya mawdu'a to na dauke wannan jinin ba za a daukansa a kansa ba magana ta wuce wa inna awwala damin dan ma ku tabbatar jini na farko da zan dauke ba sai an yi ramuwa a kansa ba wanda ya faru a jahiliya ake shirin sai an daukansa an rama fa inna awwala damin adau min dima'ina jinin mu na farko wanda zan fara daukewa wanda ba sai an dau fansa a kansa ba shine Jam ibn Rabi'ata ibn al-Harith shine jinin wato ibn Rabi'a dan al-Harith wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace jinin sa ba sai an biya ba an yabe mun dauke wannan jinin kana mustardi'an shi wannan ibn Rabi'a din ya kasance ana shayar da shi fi bani sa'ad a cikin kabilan bani sa'ad fa qatalatku zuhailun sai kabilan zuhailu suka zo suka kashe shi dan haka wancan kabila ta bani sa'ad tana shirye da sai ta dauki fansan abinda zuhailu suka yi musu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to jinin ibn Rabi'a na dauke shi ba maganan daukan fansa musulunci ya shafe shi wa ribal jahiliya haka nan duk wata riba wanda ake cinta a lokacin jahiliya wanda akwai ta yanzu hannun wasu mawdu'un na dauke ta ba maganar riba sai dai a dawo tsantsan wa halallahu albay'a wa harrama riba wa awwalu riban adau ribana ko yace daga cikin kuma riba ta farko da zan dauke ta daga cikin riba wadda take ta mu ce shine riba Abbas bin Abdul Muttalib kun ga kakansa kenan yace ita ce riban da babban mu ko kawu mu Abdul Muttalib Abbas dan Abdul Muttalib yayan mahaifinsa kenan yake rike da ita فإنه موضوع كله دكان wannan na dauke ta ba maganar riban a dauke ta ba sai an biya ba a dawo da asalin abin da yake shine asali na dukiya da aka amsa ko akai asalin mene kasuwanci da shi to kun ga nan yana daga cikin abin da ke wahalar da mu a yau abubuwan da ya fada akai anan maganan jini dama mun ji jina ne a baya anan abin da yazo wanda babu shi a baya ba mu ji ba shine maganar riba kuma rashin aiki da wannan nasiha wasiyan ko gudiban ta Allah sallallahu alaihi wa sallam da kutsawa cikin cin riba shike shata dukkan albarkan da ke cikin dukiyoyin da ke hannun musulmi a yau in dai musulmi zai mu'amalanci riba to ka bashi lokaci sai kaga dukiyar ta halaka shi ko ta lalace wannan alƙawari ne dan Allah ta'ala dangane da riba cewa fa ganu bi harbin min Allah din mai cin riba to yaki zai yi da Allah to yaki da Allah kan kasan ba a cin nasara a ciki ba sai an faɗa ma mutum ba kuma ta ina yakin za ta kasance ai suna da yawa hanyoyin mutum zai iya ganin ga wani kasuwa mai kyau wanda dole ya sa dukiyar ya shiga bai da zabi kuma akwai riski kuma yana shiga sai dukiyar ta lalace yana ji yana gani ya kuma sani kuma dole ya shiga to galibi da gaskiya abin da ke kawo wannan cin riba aukawa abubuwa na riba duk yana haifar da wannan ko Allah ya tara mutum ya tara shi sai ya kai ya tumbata sai kuma alalata komai na dukiyar sai ta daka zama masa musiba shi bai samu kwanciyar hankali ba shi bai amfana da ita ba ana cikin haka kuma sai ka ji ajali ya sauka mishi to wannan yana daga cikin abin da kamata musulmi su kiyaye ba dukkan dukiya bace ake cinta a nan duniya wata dukiyar a nan ake sallamata don a amfani da ita a lahira daga cikin dukiyoyin da ba a so a ce akwai dukiyar riba Allah kuma ya tsare mana asalin wato addininmu to wasiya ta biyar shine khamsu khitalun wasu ɗabi'u ne guda biyar mujibatun wanda suke tabbatar ma mutum li dukhulil janna da shiga aljanna wannan wasiyan da annabi sallallahu alaihi kudubansa ta biyar da yi wasu ɗabi'u ne guda biyar duk wanda ya kiyaye su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tabbata dan aljanna Allah ka ba mu iko ya ce an abi umamata al-bahili an karɓo daga abi umama al-bahili kenan Allah ya ƙare da gare shi kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya khutubu fi hajjatil wada'i naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kunnuwana yana ma mutane huduba a hudubarsa ta bankwana faqala sai naji daga cikin abin da ya faɗa ya ce ittaqullaha rabbakum ku kiyaye dokokin Allah wanda shi ya samar da ku daga rashi yake azurta ku yake juya al'amuran ku zai kashe ku kuma za ku koma gare shi shine ma'anar ar-rabb al-khaliqur raziqul mudabbir shi ya samar da ku daga babu hal ata ala al-insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura kaga ya samar da mutum daga babu sannan kuma wa annahu wa idha maritu fa huwa yashfi shi ke sa yau lafiya gobe ciwo yau dariya wa annahu huwa abhaka wa abka to ku kiyayi wannan wanda kuka ga shi ke juya ku hakan shi din ba abun wasa bane duk abun da yace ku yi ku dage ku yi shi duk abin da ya hana ku akwai cutarwa yasa ya hana ku kaunar da Allah yake ma mutane ta fi kaunar da iyaye take ma 'ya'yansu azumin da Allah yake ba iyaye ta fi irin azurtawa ta dan adamtaka da mutum ke jin da iya ma ɗansa shi yasa babu wani alkhairi da dan adam zai same shi sai da Allah ya nuna mai yanda zai same shi sai da in yi da'a ya samu in bai da'a ba kuma wannan matsala daga gare shi to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah abun bautan ku kuma wanda yake mahalicin ku wa sallu khamsakum ku sallolin ku biyar bi ma'ana ku yi ta akan lokaci kuma yanda na koyar da ku sallah ba ta cika sallah gangariya sai an yi ta kan lokaci an yi ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yin ta akan lokaci Allah ta'ala ce hafizu ala salawat ya kuma ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta yinta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah tamkar yanda kuka ga ina sallah bi ma'ana in kun kiyaye fadin Allah na lokaci kun kiyaye biyayya gare ni yanda na koya muku to sallah ta zama sallah amma in an rasa dayan wannan to asalin wato wannan sai ya shiga cikin da ma za a yi musu azaba فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تكتوزر تصلى بسيطة كم لوكة بسيطة عند النبي الله يكبر واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وصوموا شهركم فننكو أزمشوة كشين وتر رمضان نعم من الله صلى الله عليه وسلم يقول وصوموا شهركم فننكو أزمشوة كنا رمضان بمعنى كي أزمن دباب سابان الله باب تنام متانيش كنسا وعدوا زكاة أموالكم إذن الله باب دوكيا كباير دا زكاة دوكيا وكسركي زكاة تسركي كسركة وانن دوكيا تعنين فتر دا كسون دا الله يتيع فتر زوا غا متانن دا سوء الله يتيع بيوا متنبا ذي زمتو هاتي كيكيا زكاة سيا تدى تيين دا الله يتيع بايان دا شيران سيكي سوبا kuma na biyu sai ya bayar da ita ga waɗanda Allah ya ce a ba su ba wanda shi ya so ya ba ba to shine wannan ma'ana waqi'u za amrikum idan an sa muku shugaba wanda bai kai ku zuwa ga saba ma Allah ba matukar abin da yake umurtan ku biyayya ne ga abin da Allah ya ce ayi to ku yi masa biyayya idan ku kai wannan tadkhulu jannata rabbikum da sannu za ku shiga aljannan ubangijin ku a ranar alkiyama Allah ka sa muna da rabu Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin to sai hudu ba ta shida shine as-sam'u wa ta'a liman waliya amra al-muslimin as-sam'u kakkawan saurare wa ta'a da kuma cikakkiyar biyayya liman waliya amra al-muslimin ga duk wanda ya asalin ya jagoranci al'amarin musulmi shugaba bayan da zai al'umma su rayu babu shugabanci nagari a tare da su idan aka bar mutane a watsi a sake to ba za su kai ga tudun mun tsira ba shi yasa a cikin sunna ko tafiya za ku yi inda kun kai ko uku ko biyu ana so ku sa wane ne jagora wane ne shugaba a cikin ku to duk wanda aka dora shi jagoranci al'amuran musulmi matukar ba ya ja al'umma zuwa ga saban Allah bane matukar ba sun ga kafirci ne mabayyani a tattare da shi ba to baya halatta su masa bore su ki saurarensa su ki masa biyayya saboda in suka yi haka to daga bisani wani ma zai iya zuwa wanda shi ma nagari ne wasu kuma su ki masa biyayya sai a rasa kan gadan al'amura ina fata mun fahimci wannan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan wannan waliyul amr malam Usaymin Allah ya ji kansa da rahama askin littafin tarbiyatul aulad fi jawil kitab wa sunna ya kawo yace sune al-umara wal ulama sune jagorori shugabanni da kuma malamai wanda suke na addini wanda in sun bi Allah ta'ala din su in sun saba ma Allah to anan kuma zamu ji wani hadisi a kasa malaci an yahya bin husayn an karbo daga yahya dan husayn Allah ya kare da a gare shi qala yace sami'tu jaddati tuhaddithu na ji kakana tana faɗi tana ba da labari da kanta annaha sami'at annabi sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu fi hajjatil wada' tace lallai ta ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana yin huduba a hajjin sa ta ban kwana wa huwa yaqulu alhalin yana cewa wato farkon ta kawo ƙarshen maganar ne a farko yake cewa ku yi saurare kuma ku yi biyayya ولو استعمل عليكم عبد كودا كوا ام باير دا ايكي اكنكو معنى ام كودا كوا ام باير دا وان ايكي اكنكو معنى ان شوغبانتي ان شوغبانتد دا وني ايكي اكنكو يا جاغورانشيكو ا cikin wani al'amari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace koda bawa ne aka sa ya jagorance ku to ku yi masa biyayya yaqudukum matukar dai shi wannan jagoran wannan bawon da aka dora muku yana jagorancin ku ne bi kitabillahi da littafin Allah an fahimci wannan wa fasma'u to ku saurare shi fasma'u lahu to ku bashi saurare ku saurare shi da kyau wa ati'u kuma ku yi masa biyayya to wannan kaga yana baka hasken cewa wannan shugabanci na addini kai tsaye ake magana a kansa haka ne ko shugabanci ne na addini tun daga shi ya ce matuƙa yana jagorantar ku da mene da littafin Allah a lokacin da ya zamto cewa ba da littafin Allah kuma yake jagorantar ku ba
kenan ba laifin kun bo su matakai da ba na fitina ba ba na tashin hankali ba na kawar da shugabancin dan ku samu wanda zai zanto shine alkhairi a gare ku wannan shine daman da ake kira da yanci da kuma ake ba musamman irin dokoki na kasar mu idan mutai kai shekara 18 an yarda da hankalinka a dokan kasa daga shekara 18 ana ganin yanzu ba batun a baka tuwo ne a gida a dinka maka rigar sallah ba a'a yanzu an yarda kai kanka a baka bindiga ka je ka kare kasanka har so da za a iya daukar ka kuma aka ce an yarda kai kacin zabe kai tunani ka zabi wani wanda kake gani ya dace ka zabe shi to wannan hadisin na farko yana kira zuwa ga abin da ya shafi zaman lafiya kuma duk abin da babu zaman lafiya a kansa tabbas ba za a ci nasara a cikin sa ba wannan sawa'un koda ko abu ne na addini ko ba na addini bane illa iyaka bin hanyoyi waɗanda suke maslaha na kawo gyara a cikin abin da ake ganin barna ne to wannan shi ma ana iya bi a ɗauki matakai wanda suka dace don samar ma al'umma sauki da samun ma al'umma da jagoranci nagari a lokacin da aka fahimci wanda ke jagoranci ba shi ne ya dace da yanayin da zai iya samun al'umma da jagoranci nagari ba ina fata mun fahimci wannan sannan kuma na biyu idan har ma a addini din aka sami wanda ya yi umarni da abin da ya saba ma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce da littafin Allah din nan to shi ma akan ijiye masa a koma ga littafin Allah din da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa na dauko mana wani hadisi wanda nake ganin hada shi a wannan babin zai taimaka mana abin ya fito mana fili ga hadisin kaman haka hadisi ne na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yana cikin sahih al-Bukhari hadisi na 7257 a cikin hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya kare da a gare shi yace anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha jayshan wa amara alaihim rajulan lallai manzo Allah tsira da an ce Allah sabbata a gare shi ya aika wata tawaga na yaki sai ya shugabantar da wani mutum akan wannan tawagar ana cikin tafiya fa auqada naran sai shi shugaban waɗannan tawagan ya kunna wuta wa qala ya kalli sojojin sahabbai da suke tafiya yace da su udkhuluha ku fada cikin wutan nan duk ku shige wa aradu an yadkhuluha saboda tsaban biyayya wasu daga ciki suka shirin da nufin ko za su fada wa qala akharun sai wasu masu hankali daga ciki suka ce innama fararna minha mun fatsire saboda wuta ne muka musulunta dan kar mu shiga wuta ne fa muka zo muka musulunta suka ce wallahi ba za mu shiga ba fa zakaru linnabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka dawo madina sai suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ga abinda fa shugaban da ka nada mana yi dan mu da wasu za su shiga muka ce a'a ya za mu nemi kukuta daga wuta kuma a ce mu shiga wuta haka ma abinda misali shi'a suke yi a yau duk ranar Ashura za ka ga yawanci suna yin wannan irin na Iraki da sauransu mu dai nan har yanzu imanin suna gabe gama kaiwa nan ba sai a kunna wuta a yi ta shiga ana takawa ya za a addinin da ke so ya raba mutane da wuta kuma a ce a shiga wuta kun fahimci wannan to shi ne sai da suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala lillazina aradu an yadkhuluha sai ya ce ma waɗanda da suka yi nufin kaman za su shigan sai da suka ji waɗancan sun ce ya muna guduwa daga wuta kuma a ce mu shiga wuta sai su ma suka fasa sai ya kalli wanda da suka so su shiga sai ya ce da su law dakhaluha inda kun kuskura kun shiga wutan nan lam yazalu fiha ba za su taɓa gushewa a cikin wutan ba sun jefa kansu azaba kenan ila yawmil qiyamati har sai ran da aka tashi alqiyama wa qala lil akharin to dalilin ka hadisin kenan sai ya kalli wanda suka ce mun nemi mu kubuta daga wuta kuma a ce mu shiga sai ce da su la fa'ata fi ma'siyatin ba a mu kowa biyayya idan shi ya saba ma Allah mun ji daya innama fa'at sani dai kadai ana yin biyayya ne fil ma'rufi a cikin abin da shari'a ta yadda da shi a bi Allah a cikin sa to ina ga wannan ya ba mu asalin hoton abin da ake nufi da as-sam'u wa ta'a liman waliya amra al-muslimin a takaice sai na bakwai hudiban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bakwai shine ad-da'watu li hamalati sunna bin nudra addu'a ce ta musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi li hamalati sunna ga duk wanda suke daukar ragaman sunnansa da aiki da ita da yada ta duk wanda ya ji sunna ya koya kuma ya yi aiki da ita ya yada ta ya koyar da ita to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a ta musamman bin nudrati da cewa Allah yayi haske a rayuwarsa da kuma bayan asalin wato mutuwarsa wannan albarkan tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya koyar da mu Allah yana yin wannan ku duba tsuntsun annabi Sulaiman wanda yazo ya kawo masa kissan matan nan ko da sauransu sai gashi yayi daraja a wurin Allah har an kawo ambatansa cikin alqur'ani to kaman haka ake son idan mutum yana rayuwa yayi kokari yanda sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ke maka gata ka zama musulmi cikakke kake jin dadi to kai ma kai biyan biki ta hanyar cincinba sunnan zuwa wani mataki gurgurdan abinda Allah ya hore maka kuma nan da'awa na sunna da taimakon sunna yana faruwa ne gurgurdan daman da Allah ya ba kowa ko a cikin sahabbai haka abin yake su Mu'adh bin Jabal Allah ya ba su ilimi su Khalid bin al-Walid Allah ya ba su karbi ko su Talha bin Ubaydillah Allah ya ba su dukiya su Ubay bin Ka'ab aka ba su Qur'ani su Sayyidina Abubakar aka hada musu duka to kowa za ka gani to nan mallan ya kawo yace an Jubair bin Mut'im an karbo daga Jubair dan Mut'im radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil khayfi min mina manalla sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wani kwari a Mina lokacin aikin haji kwazazzabo shine wuri mai gangare fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nadara Allahu ra'an Allahu akbar ya Allah ka haskaka imra'an kalman imra'an yana daukan mace da namiji duka dukkan mutumin da mace ce ko namiji ne sami'a maqalati wanda ya ji magana na fawa'aha sai ya kiyaye wannan magana ko ta fuskar haddacewa ko ta fuskar rubutawa thumma addaha ila man lam yasma'ha sannan ya je ya isar ya kai wannan sakon ya saukar da shi akan su zuwa ga waɗanda su ba su ji sakon ba wanda ya ji kuma ya jiyar da hadisaina da sunna ta kenan faruba hamil fikihin la fikha lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asalin wato su da yawa akan samu wanda yake dauke da fikihu amma babu fahimta a tare da shi bi ma'ana zaka iya koyar da mutum wani ilimi daga bisani sai kaga ya fi ka fahimtar ilimin ana samun wannan ko baiwa ce da Allah kan yi to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku isar saboda zai yi nan gaba asani wani ya fahimta fiye da ku da kuka ji a gabana wasun ku kuna ko a yanzu zamanin nan namu yana faruwa zaka ga irin karatun da ake yi yanzu iyayenmu da suka gabata wasu da yawa su samu wannan karatun ba saboda uzurruka na karancin karatu a lokacin to amma sai dai kuma in ka dauki albarkan nasu karatun sai ka ga namu sai dai wayo Allah ku Allah ka yi ma dan abin da muke nema albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa rubba hamil fikhin kuma ta yuso da yawa a sami wanda yake dauke da fikihu ila man huwa afqahu minhu ya isar da shi zuwa ga wanda yafi shi fahimta sannan sai yace salatun akwai nau'in mutane guda uku ko abubuwa guda uku la yuhillu alaihim qalbul mu'min asalin waɗannan abubuwa guda uku idan suka tabbata a zuciyar mu'mini to baya yin riko in dai akwai su a zuciyar mu'mini to ba zai ga wani da wata ni'ima jiya da mu ba ko ya ga wani da wani abu ya rinka masa mummunan fata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na farko shine ikhlasul amali in dai mu'mini yana aikin sa domin Allah to ba zai yana wani hasada ba balle masa keta balle tana shiga damuwa akan abin da Allah ya ba wani wan nasihatu li waliyil al-amri sannan da yin nasiha ga wanda suke majibinta al'amura mu'mini zaka tadda yana yin nasiha ga wanda suke majibinta al'amura ne ya fada musu abin da yake daidai dan su gyara dan su yi wanda yake kuskure dan ai gyara a cikin sa in yi wannan kuma shi ya gama nashi in sun dauka daga Allah ne kuma ba su dauka ba shi da ya fita uzran ke dama au nuzra sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waluzumul jama'ati da kuma asalin abin da yake wato luzumtan wanda suke kan tafarkin magabata shine aljama'a wanda suke kan tafarkin magabata kuma suke kan gaskiya aljama'a anan ba yawa yake nufi ba duk kana tare da wanda ke kan gaskiya ko su ne minority a wurin Allah su ne majority saboda ita gaskiya tana tafiya ne ita nasara tana tafiya ne da gaskiya ba da rashin gaskiya ba shine abin da Allah ta'ala ya yi ba annabi Ibrahim akai cewa inna Ibrahim kana umma kadan ka fassara umma anan da jama'a shi kadai ne inda yana da yawa ma ba za su jefa shi a wuta ba amma a ƙarshe ya ci nasara duk sai da suka bi shi to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna da'watahum domin addu'an su aljama'a dinnan takunu min wara'ihi tana kasancewa a bayan shi in kana cikin mutane kalizumci wanda suke magabata da kuma wanda suke kan gaskiya to duk addu'an da za a yi musu na alkhairi kai ma za ka isa gare ka haka nan kai ma duk addu'an da suka yi ko baka nan za ta cin maka duk alkhairin da ya cin musu ya cin maka to sai na biyu malam ya ce an Zaid bin Thabit an karbo daga Zaid dan Thabit cikin kutabul wahyi kenan ko takatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa samitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa nadara Allahu ra'an ya Allah ka haskaka dukkan mutumin da mace ko namiji sami'a minna hadithan wanda yaji hadisi daga gare mu fa hafizahu ya kiyaye shi ko ya haddace shi fa hafizahu ya haddace shi a kirjinsa ko kuma ya taskace shi ta yanda bai bace ba hatta yuballighahu ghayrahu ta yanda bai sakaci ba har sai da ya isar da wannan hadisin ga wani sa dan uwansa musulmi ya san shi fa innahu domin yanda al'amarin yake shine rubba hamil fiqhin ta yusu da dama a samu wanda yake dauke da fiqhu laysa bi faqihin amma kuma baya fahimta wa rubba hamil fiqhin kuma so da yawa akan samu wanda yake dauke da fiqhu na karatu ila man huwa afqahu minhu ya isar da shi zuwa ga wanda zai zo ya fi shi fahimtar wannan matsala da ya sanar da shi to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasu khisalin akwai dabi'u guda uku la yaghillu alaihinna qalbu muslimin abadan ba za su taba kubuta a neme su babu ba ko ba za su taba samar da damuwa a zuciyar mumini ba har abada shine ikhlasul amal lillah na farko ya zanto duk abin da mutum zai yi aikin sa domin Allah wa munasahatu wulatil amri da kuma yin nasiha ga shuwagabanni wanda suke jagorori kaga shi ana yi ma jagorori nasiha ko ana ma shugabanni nasiha ta hanya ɗayan biyu na farko idan kai kana da kusanci da su kana iya faɗa su saurare ka to shine sai kai wa inni da autuhum menene wa asrarsu lahum ko israra wanda yake a boye ayi a boye ayi rubutu ayi magana da shi in ma jan wuya ne ai jan wuya a faɗa masa gaskiya a kai da shi idan babu wannan kofar to sai kai bil hikmati wal mau'izatil hasana ba za ka yi nasiha sai dai kai nasiha bil hikma ka faɗa abin da yake ba ƙarya bane ba kuma adawa bane ba kuma kiyayya bane gaskiya ce ta faru kuma haka take wal mau'izatil hasana kuma ka faɗa da yanda zai gane cewa gyara kake so ba wai wani abu ne na daban ba wannan in ya cika ana yi idan ba iya isa ga mutum akwai kafan da zai isar sai a isar mishi ta yanda zai san matsalar da al'umma ke ciki ta yanda zai san an tashi alkiyama akwai aiki a gaban jama'a wanda kuma shi da ke shugabantar su akwai wannan a gaban shi to wannan ba laifi bane ana yin nasiha ga jagorori ko kai kai da su in kana kusa da su in baka kusa da su to kai shi da hikima da ilimi ya isa gare su fahimta kai ka gama naka in sun dauka shikenan in ba su dauka ba Allah ya san ka itarna walzumul jama'a da luzumtan al'ummar da suke dauke da gaskiya musamman magabata fa inna da'watahum domin in addu'an irin waɗannan mutane tuhiqu min wara'ihim asalin wato tana kewayewa da su tana kaiwa duk inda akai addu'an kana cikin al'umma to addu'an tana kewayewa hadda kai ma ta cin maka wa qala akace sai yace man kana hammuhu al-akhira kun ga gaba ɗaya karatun anan gaban ya kare man kana hammuhu al-akhira duk wanda damuwar shi shine ya za a yi hadu da Allah lafiya ranar alkiyama. Jama'a Allahu shamlahu, Allah zai tattara masa watsewan shi, duk wani abu nashi da ya lalace Allah zai bashi. Ai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, kuma Allah zai sanya masa wadatansa a zuciyarsa. Wannan arziki ne da shi kanshi maudu'i ne na ai magana a kansa. Wa atatku dunya, kuma duk wanda ya zamto lahira ne manufarsa, to wallahi jama'a atatku dunya, sai duniyar nan ta zo masa. Wa hiya raghimatun, alhalin tana kaskantacciya. Zaka tafi da mutunci da izza, kuma ka gama da ita lafiya. Wanda wasu ta walakanta ta ba su mummunan tarihi, Allah ka tsare mu. Wa man kanat niyyatuhu dunya, duk wanda ya zamto niyyarsa ba abin da yake nema ban da wannan tarkacen da har arna ma Allah yana ba su. To farraqa Allahu alayhi bai'atahu, Allah subhanahu wataala zai rarraba bai'atahu, ai a'maluhu, ayyukansa duk sai sun watse, sai ya rasa lissafi har lokaci ya kure, bai sanya kure ba. Wa ja'ala faqrahu, kuma Allah zai sanya ma mutum talaucinsa, baina ainihi, a gaban idansa, bi ma'ana duk abin da Allah zai bashi ba zai gani ba, yana nan yana kallon na wani. Allah kakka jarabe mu da wannan dan tsarkin sunayenka. Walam ya'ti min ad-dunya, kuma ba abin da zai zo masa na duniya, illa na'am, walam ya'tihi min ad-dunya, kuma babu abin da zai samu ya zo masa na duniya, illa ma kutiba lahu, face abin da Allah ya rubuta mishi. Dan dama ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati ad-dunya. Da haka wannan hadisi Imam Ahmad ne ya ruwaito shi. Muna roƙon Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa mu tarayya alada. Wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya ce mana, kamar yadda malam Ibrahim Shehu ya ambata, na'am Sheikh, wallahi na so mu gama shi, sun ce ba space ne a kyamaran ya cika, ni ma na so mu gama mu je rabin littafin ne a yau. Yau ne kwana biyu, kuma saura kwana biyu, yana da alaka da na bayan. Ayyid ya ce ya cika ko? To ba matsala insha Allah, gobe sai mu talkhisin wancan mu dora shi akai insha Allah. To amma duk da haka malam za mu so kalmomi daga malam Nura, dama asalin lokacin sauran mana minti 8 ne ko shi ne awa ɗaya ne muke yin karatun. So akwai dan uwa malam Nuruddin Abubakar yana tare da mu, duk da na san insha Allah har mu kammala muna tare, amma kuma tafiya na iya taso mai ko wani abu, dan yau din ma sa'a muka yi yana gari da ba za mu same shi ba. To dan so Allah ya dade mu saurari kalmomi daga gare shi. Na'am, eh amma insha Allah koda an takaitattu ne insha Allah. Kamar yadda na sanar da kai tun aje kafin ka zo, a tare da mu akwai babanmu kuma shugaba Alhaji Shehu Usman, Alhaji Dr. Shehu Usman Muhammad Makarfi, wanda ka riga ka san matsayin shi a wurin mu duka. So da shi muke tare, kuma tun aje tare muka fara, muna roƙon Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana, albarkaci rayuwarka, albarkaci zuriyarka, yadda kuka yi rayuwa mai albarka, mu ma Allah ya tofa magarinmu nono mai makamancinsa. Allah ta'ala ya muku albarka. Na malam Nuruddin, an kalmomi tanfa'una wala tadurruk, sai mu takaita insha Allah. Bismillah.